بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وامس البركة بركة مدى سايك سادوا وأن سافية جمعة 24 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da 8 ga watan January, shekara miladiya ta 2021. A wannan darasi namu na juz'un fittiba'i sunan na al-Imam al-Hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alaihi. Wannan shine darasi na 5 a cikin wannan jerin giya da muke kawo muku domin nasiha da al-Imamu al-Zahabi yake yi mana game da ruko da sunna da kuma gujewa bid'a. Za mu tashi ya inda malam yake cewa wa ma'lumun anna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama lam yanha an kulli amrin ibtada'ahu mubtadi'un wa ahdathahu muhdithun kam marra ila fasaqatin aw kuffarin fada'ahum wa wa'adhahum bal huwa al-ghaniyyu huwa al-ma'niyyu bi qawlihi alayhi salam من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع الحديث. الإمام الذهبي yana ci gaba da yi mana bayani akan ra'ayoyin malamai da yadda suke fassara al'amarin bid'a da mununta da yadda ya kamata a yake ta. Yace wa ma'lumun, abu ne sananne, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama lam yanha an kulli amrin ibtada'ahu mubtadi'un. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hani akan kowane daidaiwan abinda masu bid'a suka kirkiro ba. Ma'ana, wanda zai ce kafin a ce kaza bid'a ne, to sai an samu inda keke da keke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan abun bi ainihi wa shakhsihi. To wanda ya faɗa haka za a ce mishi gaskiya ba mu da irin wannan dalilan dalla dalla kamar yadda ake da su game da abubuwan da suke haramun ne da abubuwan da suke wato sabo ne. Wa ahdathahu muhdithun, ko kuma a ce sai an samu hujja dai akan abubuwan da duk wani mai kirkira ya kirkiro. Kam marra ila fasaqatin aw kuffarin fada'ahum wa wa'adhahum, sau nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban fasikai ko kafirai ya yi musu wa'azi. Bal huwa al-ma'ani bi qawlihi alaihi salam, abun nufi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'a, wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a to yana da lada irin ladan dukkan waɗanda suka bi shi, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya ƙara masa yadda. Wa qawwa bi qawlihi, kuma wannan shine abin nufi da cewarsa man sanna sunnatan hasana, wanda ya kawo wata sunna kyakkyawa kamar yadda muka ji hadisin a baya. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce fastabiqul khairat, ku yi gaggawa zuwa ga alkhairai, kamar yadda Allah ya faɗa wali kullin wujhatun huwa mawliha fastabiqul khairat khairat aina ma takunu yati bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Wannan ita ce ayar da ya yanko daga cikin suratul baqara kenan. Akwai kuma mai kama da ita da Allah yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, wanda ke cikin suratul ma'ida kenan. To ash-shahidu dai shine fadin Allah fastabiqul khairat, ku yi gaggawa ku yi rigegeniya zuwa garskan alkhairai. A ga duk waɗannan ayoyin, wannan aya da waɗannan hadisai suna kwadaitarwa ne zuwa ga niyya da ƙwazo da ƙoƙarin raye sunna da nufata alkhairi. Walaysa al-muradu bi qawlihi man sanna sunnatan, cewa da yayi man sanna sunnatan ba wai yana nufin annahu yabtadi'u ibadatan aw qawlan lam ya'zani Allahu bihi, ba wai mutum ya kirkiri wata ibada ko wani aiki wanda Allah bai bada umarni ba, ba haka ake nufi ba. Ana nufin raye wata sunna sananniya, kamar yadda muka ji daga asalin kissa hadisin, sadaka ce wani yayi mubadara yayi sauri yi gaggawa yayi kwazo ya fitar da sadaka sai wannan ya sawa mutane su ma karsashi na bari su fitar da sadaka din kaga ya raye wani abu ne wanda yake dama sananne ne a cikin addinin musulunci wa min as-sunnatil hasana to zai buga mana misali da abinda ake nufi da as-sunnatul hasana sai ya ce min as-sunnatil hasana ma fa'alahu umar ibn abdul aziz min radd al-madhalim wa akhdhihi min al-umara'i amwala daga cikin kyakkyawar sunna da ake fatan wanda ya raya ta ya samu ladan raya ta shine abinda khalifa musulunci na cikin daular banu umayya umar ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi yayi me abinda yayi min radd al-madhalim na maida abubuwan da aka zalunci mutane wa akhdhihi min al-umara'i amwala da kuma yadda ya karbe dukiyoyi a hannun sarakuna da ƴaƴansu da jikokinsu da danginsu Umar dan Abdul Aziz ya hau sarauta a daidai lokacin da Banu Umayya suke tashin mulki na gargajiya da kama kariya da kuma tara dukiya wanda duk yake dan sarauta to ya tara dukiya mai yawa dukiyar nan kuma galibi an same ta ne ta hanyoyi ko dai na shubha ko na karfa-karfa ko na al'athara wato na san kai ko kuma ma na zalunci sarakunan da danginsu da ƴaƴansu da matansu da waziransu sun tara dukiyoyi masu yawa Umar dan Abdul Aziz ya fitar da doka cewa kowa ya dawo da wannan dukiya zuwa baitul mali haka ya dinga karban dukiyar nan da karfin doka yana tara ta a baitul mali hatta matar shi ta aure sai da ya kwace duk abin da ta mallaka wanda yake akan shubha to wannan aikin da yayi ya raye sunna ne ta raddul mazalim duk da yake sarakuna gabanin shi ba su haka ba ba samu wani sarki wanda ya shahara da irin wannan dabi'a ba wa akhadhihi min al-umara'i amwala wa min as-sunnati as-sayyi'a daga cikin kuma sunna mummuna ma fa'alahu al-hajjaj min ayman al-bay'ati wa jur'atihi ala ad-dami bi mujarrad shubha hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wannan wato gwamna na sarki abdul malik wanda kamar yadda aka sifanta shi cewa qa'idun dahiyatun saffakun komanda ne wanda ya iya shirya makircin yaki kuma mai zubar da jini al-imam az-zahabi yana cewa gharikat hasanatuhu fi bahri sayyiati wato kyawawan ayyukan shi sun nitse a cikin kogin munanan ayyukan hajjaju Allah ubangiji ya kyauta hajjaji ya rusu shiga 95 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganu da yawa akan labaran zaluncin shi da zubar da jinin shi da irin yadda yake da ta'annuti Allah ya kyauta to wannan bawan Allah Hajjaj shine yana da wata ka'ida da ya kafa ta aymanul bai'a abinda aka sani albai'a idan za a yi chaffa ma sarki shine mutane su gaisa da shi mazaje kenan su gaya masa sun yi alƙawarin za su masa biya da da'a aka bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Hajjaj sai ya kirkiro wasu rantsoyi da yake baiwa mutane da wasu alƙawari da zai sa dole ka dauka guda hudu abu na farko shine zai sa ka karantse da Allah rantsuwa da Allah akan cewa in ka warware zaka fada ka ce aymanul bai'ati talzamuni rantsoyin da nayi akan wannan mubai'a sun lazimce ne daga ciki shine in ka karya auren ka ya saku bayin ka sun entu dukiyar ka ta zama ganima ta zama sadaka wannan sune abinda Hajjaji ya kirkiro wanda yake tirsasa mutane akai sannan sai kuma wajur'atihi al-dami da yadda yake da tsauri tsaurin ido da gaggawa da jur'a wajen zubar da jini kashe mutane bi mujarrad shubhatin da kawai shubha al-imamu ibnu kathirin ya bada labari a cikin al-bidayatu wannan haya cewa an kirga mutanen da Hajjaji ya kashe kawai sabran waɗanda za a tirki su a cikin fadashi nan take a kashe su sama da mutum 300 aka bada labarin irin wannan ta'annuti ne malam ya ci gaba da cewa fa innahu ahdatha umuran qabiha lalle Hajjaj ya kirkiro abubuwa munana wali hadha a'zama al-ulama min qadr ash-Shafi'i wa Ahmad wal-Junaydi dan haka malamai na fiqhu malaman musulunci suke ganin girma da darajar Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi da Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi da al-Junayd ibn Muhammad ibn al-Junayd rahmatullahi alayhi saboda waɗannan bayin Allah guda uku sun raye sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kashe bid'o'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da kuma al-Junayd ibn Muhammad ibn al-Junayd wanda rasuwarsa shekara ta 297. Allah ubangiji ya gafarta musu. Shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal 246 ya rasu, yayin da al-Imam al-Shafi'i ya rasu a shekara ta 204 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. To waɗannan bayin Allah sun raya ilimi na musulunci, sun kashe bid'o'i, sun raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa amsalihim, su da ire-iren su, irin su Maliku, irin su Abu Hanifa, irin su Al-Bukhari, irin su Ibn Taymiyyah da makamantansu, akthara min ghairihim, fiye da wasunsu, li'annahum sannu fil islami sunnatan hasana, saboda sun raya sunnoni masu kyau a musulunci, wa amatu bid'an sayyi'atan, suka kashe bid'o'i munana. Qala alayhi salam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tada mutum a ƙarshen kowane shekara 100, ƙarshen kowane ainihin wato shekara 100, Allah yakan tayar da wani wanda zai sabunta wa wannan al'umma addininta. Wannan hadisi ne tabbatacce, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi ta hanyar Sayyidina Abu Huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Ash-Shaykh al-Albani ya inganta shi. Al-Imam Suyuti da littafi musamman da yayi dan ambaton zuwa yake ganin mujaddidai din nan, akwai maganganu da yawa akan wannan ainihin qadiya. Ash-shahid anan shine Allah subhanahu wa ta'ala yakan kayyadewa al'umman musulunci mutane waɗanda za su zo su raya addinin musulunci din. Faman lam yufarriq bayna mubtada'ahu al-ja'd wa ghaylanu wal jaham wa bayna ma ahyahu Umar ibn Abdul Aziz wal Hasan wa Ayyub wal Auza'i lam yafqah. Duk wanda ya kasa bambance tsakanin abinda al-ja'd dan dirham ya kawo da ghaylanu da jaham dan Safawan wanda suka kawo aqidu munana na ainihin wato jahamiyanci da aqidu na qadariyanci wanda suka kawo ire-iren waɗannan munanan aqidu, in ka kasa bambance abinda suka yi na kirkira da irin abinda su Umar dan Abdul Aziz suka yi na nasu kirkiran abu mai kyau din, da Al-Hasan al-Basri da Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani kenan wanda ya shiga ta 131, da irin su Abdurrahman al-Auza'i lam yafqah. To wanda dai yake ganin abubuwan da waɗannan suka yi iri ɗaya ne, to wannan bai fahimci addini ba. Wa in kana al-kullu fi al-lughati qad ibtada'u wa shar'u, ko da yake dukkan su fa bangarorin guda biyu, in ana magana a harshe ne, to abinda suka yi sunan shi kirkira, sunan shi fararre. Bal kullu nabiyyin lahu shir'atun wa minhajun bi idni rabbi, ai mun jima kowane annabi yana da shir'a, shari'ar da yake bi, wa minhajun da tafarkin da yake bi, bi idni rabbihi. Mun ji ayar a baya, wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, wa inna ma dhamma Allahu man shara'a dinan lam ya'zani Allahu bihi, lam ya'zan bihi Allahu, wa min dhalika qawlu Umara ni'matil bid'atu li'annaha bid'atun fil lugha la fil 'urfi shar'i. Yace wa inna ma dhamma Allahu man shara'a dinan lam ya'zan bihi Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala yana zargin wanda yake shar'anta wa mutane wani addini ne, addinin da Allah subhanahu wa ta'ala bai bada izini ba. Wa min dhalika, daga cikin irin wannan magana, qawlu Umara, fadin Umar da yace ni'matul bid'atu, ma dalla da wannan bid'a, li'annaha bid'atun fil lugha, domin wannan ya fado ne a matsayin fassara ma'anar bid'a a harshe, la fil 'urfi shar'i, ba wai al'ada ta addini ba. Wa min bid'atil lugha jam'ul mushaf, daga cikin abin da kuma ila yau shi ma bid'a ne a yare, ba wai a urfi na shari'a ba, shine tattara mushafi alqur'ani a wuri guda. Wa sharaha Allahu lidhalika sadra Umara wa Zaid wa Abi Bakr thumma Uthmana, Allah subhanahu wa ta'ala ya bude kirjin Umar dan Khattab, ya sanya mishi wannan tunani, da Zaid dan Thabit, sannan Abu Bakr sannan Usman. Sayyidina Umar shi ya fara tunanin ya kamata ai wannan aiki na tattara Al-Qur'ani, kuma ya shawarci Sayyidina Abubakar, ya ta shawartarsa har suka fahimci juna. Sannan Zaid dan Thabit shi ma da bai fahimci abin ba, daga baya ya fahimta kuma shi ya ma jagoranta. Sannan zamanin Sayyidina Usman ya ƙara hada committee, suka sake yin wannan aiki. Sannan daukacin sahabban da suke raye sun yi ijma'i rankatakab din su akan goyen bayan wannan aiki, dukkan suka ga cewa aikin ya dace. To ko dai mu ce bid'a ne a lugha, ko kuma koda mun ce bid'a ce a shari'a, to yana cikin abin da za a togace daga kullu din can, saboda aiki ne na sahabbai ijma'in su ne, aiki ne na khulafa'ur rashiduna, fatawarsu ce tunanin su ne. Waɗannan kuma duka suna da mashiga a cikin ainihin wato ka'idoji na shari'a wanda za su hana a kira abin da suna bid'a. Kaga kenan ba za a kwatanta shi da abin da wani yayi daga baya wanda bai da goyen bayan irin waɗannan mutane ba, ko kuma ba a zamanin sa aka yi ba, ko kuma koda an yi a zamanin da suke raye sun yi inkari, yace zai kwatanta da nasu shi ma ya samu makai nashi ainihin wato dalili ba. Fa qawluhu, dan aka fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu bid'atin dalala laysa almuradu kullama summiya fil lughati bid'a. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kullu bid'atin dalala, to baya nufin duk abin da a halshe za a kira shi da bid'a, ba haka yake nufi ba. Yana nufin abin da a shari'a ake kira da bid'a. Wa yuwaddihuhu qawlu, abin da ke ƙara fito da wannan fili shine fadin sa da yace wa sharrul umuri muhdathatuha, mafi sharrin abubuwa shine wato muhdathatuha, abubuwa waɗanda suke fararu, wato ai ma laysa lahu asl fi shari'a kenan, wanda bai da asali a shari'a, wanda yake da asali fa laysa bid'atin, ko da an kira shi bid'a za a kira shi da bid'a ne tajawuzan. Malin ya ci gaba da cewa fa kilahuma, dukka biyun fil urfi sara lima yuzammu, guda biyun da kullu bid'atin dalala da sharrul umuri mudafatuha sun kasance su ne abin zargi a shar'ance. Wa dinuna bihamdillahi tamun kamilun martiyun, yace alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, addininmu na musulunci tamun cikakke ne, kamilun ya cika tsab, martiyun abin yarda ne a wurin Allah, Allah ya yarda mu yi shi. Sai ya kawo aya, qala ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Allah yace a yau ranan wannan aikin haji babba na cika muku addininku, kuma na cika muku ni'imata, kuma na yarje muku ku ci gaba da yin addinin musulunci, shine addinin da nake da shi. Wannan aya ce suratul Maida aya ta 3. Wa qawluhu alayhi salam, wannan aya tana nuni zuwa ga lalle addini ya cika, dan haka aka hakaito kamar yadda Ibnul Majishun ya faɗa, kamar yadda yake cikin Al-Itisam na Ash-Shatibi, cewa Imam Malik an ji yana cewa wanda di ya karanta wannan aya, Imam Malik ya karanta fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, sai yake cewa wanda di ya kirkiro wani abu bayan wannan aya ta sauka, faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana ar-risala, to yana nufin aikin shi, lisanul hali din shi, abin da yake nunawa shine yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi ha'inci, wa hashahu Allah, yayi ha'inci a cikin wato sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya kawo. Fama lam yakun yawma idhin dinan, maliku yace duk abin da a wancan lokacin bai zama addini ba, fala yumkinu an yakuna al-yawma dina, a yanzu ma ba zai iya zama addini ba. Duk abin da a zamanin annabi da sahabbai bai zama addini ba, to babu yadda za a yi daga baya wani ya ci ga wani abu a ƙara a dinga yi da sunan addini, kuma a karɓa mishi wannan abin ba zai yi ba. A sama sai malam ya ce wa qawluhu alayhi salam, da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila aljanna wa yub'idukum 'anil nari illa wa qad haddathtukum bih, babu wani abu wanda zai kusantar da ku aljanna, babu wani abu wanda zai nesanta ku daga wuta, in dai wannan abun ne to ban bar shi ba sai da nayi muku bayani akan sa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malami ta'aliki yake cewa al-Imam Shafi'i shi ya fitar da wannan magana a cikin musnadin sa, haka nan al-Imamu al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra da littafin shi al-Asma'u was-Sifat da kuma littafin Bayanu Khata'i man akhta'a Shafi'i da kuma al-Khatib a cikin littafin shi na al-Faqih wal-Mutafaqqih ta isnadi daga Abdul Aziz ibn Muhammad daga Amru dan Abi Amru Maula al-Mutallab daga Mutallab ibn Hantab daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi. To wannan hadisi sai suka ce mursali ne saboda al-Mutallab tabi'i ne. Sai dai Sheikh Ahmad Shakir a cikin hashiyarsa ta risala ta Shafi'i ya karkata zuwa ga cewa wannan mutumi mai suna Mutallab yana daga cikin sigarus sahaba ne. Da haka yana ganin hadisin muttasil. Sannan akwai shawahidu da suke karfafan wannan ma'ana, daga ciki akwai riwaya daga Abu Dharin wanda yake cikin Al-Mu'jamul Kabir na Abul Qasim At-Tabarani da kuma Imran ibn Dawar wanda Abdurrazzaq As-San'ani ya fitar a cikin musannaf dinsa, Sheikh Al-Albani a cikin As-Sahiha lamba ta 1803 ya inganta wannan riwaya, wallahu ta'ala a'lam. وفأي حاجة بنا بعد هذا إلى البدع تو وتبقاتا باين الله يا سو كمان دا wannan aya ya cika mana addinin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin cewa ya ga ya mana dukkanin alkhairai ya tsoratar da mu ya ja kunnan mu daga dukkanin sharrura to me muke nema da sai mun kirkiro wani abu ba mu da bukata zuwa ga kirkiro wani abu na bid'a na ayyuka ko maganganu muqara a cikin addinin mu. Qala ibn mas'ud yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, ya ku musulmai ku bina gaba da ku, kar ku dinga kirkiro bid'a, an riga an gama muku aiki. Wannan magana ta ibn mas'ud tana cikin kitabu zuhud na Waqi' ibn al-Jarrah da kitabu zuhud na Ahmad ibn Hanbal da as-sunan ta al-Imam ad-Darimi da al-bid'u wan nahyu anha da Ibn Wabbah al-Andalusi da littafin al-Ibana ta Ibn Babba da littafin Usul al-Iqtidai Ahlus-Sunnah wal-Jama'a ta Hibatullahi al-Lalaka'i da littafin al-Mujamul Kabir na Abul Qasim at-Tabarani da al-Baihaqi a cikin al-Madkhal ila as-Sunan ta hanyoyi daban-daban daga A'mash daga Habib ibn Abi Thabit daga Abi Abdurrahman as-Sulami daga Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuma al-Haythami a cikin Majma'u az-Zawaid yake cewa wannan isnadi ne wanda yake rijaluhu thiqat, duk da akwai an'ana ta mudallisai a ciki irin A'mash da shi Habib, amma ba za a yi itibari da cewa a raunata magana saboda wannan ba, musamman tunda ba hadisi bane wanda yake marfu'i. Akwai kuma wasu hanyoyi da za su karfafi wannan riwaya wanda suna cikin kitabul ilm na Abu Khaythama daga Hammad daga Ibrahim an-Nakhai daga Abdullahi dan Mas'ud din da isnadi wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi, wallahu a'lam. To wannan kaga yana daukar ma'anar abinda ake bayani anan, hani daga bid'a da kuma umarni da riko da sunna, kamar yadda kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin irin wannan umarnin a cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana atqakum ama inni atqakum, wato saboda masu ƙara ayyuka na bid'o'i suna ganin kamar wanda annabi da sahabbai suka yi sun yi kadan ne. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin wasu sahabbai su Aliyu da su Miqdadu suna irin wannan tunanin, suna so su yi fidiya, suna so su bar azumi, su bar shan ruwa, suna so su bar aure, suna so su bar bacci saboda su tafarrugi kawai ga ibada. Yazo yi hudu ba yayi musu ainihin wato tankiya, yace na fi ku jin tsoron Allah, amma kuma kun ga ina aure, ina azumi, ina shan ruwa, ina bacci, ina tashi, ina kaza ina kaza, yace musu wannan ita ce sunnata, asumu wa uftiru wa atazawwaju an-nisaa wa anamu kaza 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 kaza, yana cikin Bukhari da Muslim. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su irin wannan dabi'a. Wattiba'u shar'i wad-dini muta'ayyinun wattiba'u ghairi sabilil mu'minina bil hawa والظن بالعادات المرجوة مقت وبدعة. yace wattiba'u shar'i bin tafarkin shari'a, abinda yazo a cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malaman farko, waddin da bin addinin Allah muta'ayyin wajibi ne akan mutum, abinda yake wajibi akan kai dan uwa musulmi shine ka bi shari'ar Allah, ka bi dokokin addinin musulunci, ka bi abinda Allah ya faɗa, kaba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kaba addinin Allah, wannan muta'ayyinun wajibi ne akan ka. Wattiba'u ghairi sabilil mu'minina, bin tafarkin da ba na mu'minai ba, kamar yadda Allah ya faɗa wa man shakikin rasula, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina bil hawa, ka bi tafarkin da ba na mu'minai ba, wanda san zuciya ne kake ga haka, wa bizanni, da kuma zato gina abu akan abin da bai da tabbas, wa bil adati al marduda, da kuma al adu wanda suke abun korewa, maqtun, to wannan tabewa ce, wa bid'atun, kuma bid'a ce. Allahumma sarif qulubana ila ta'atik. Imam Zahabi ya addu'a yace, ya Allah, ka karkatar da zukatanmu zuwa ga yi maka da'a. Amin ya Allah. Kila Zahabi yace, an ce inna Uwaisan al-Qarni qala li Haram ibn Hayyan, Uwais ibn Amir al-Qarni wani tabi'i cikin muhdaramai wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su samu halin ganin shi ba, wanda yana cikin waliyai, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun gan shi ku ce muku addu'a. Ya rasu shekara ta 37 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin kirki ne, bawan Allah, wanda Allah yake ansan addu'arsa. Qala li Haram ibn Hayyan, yana cewa Haram ibn Hayyan al-Abadi, wani daga cikin zuhadu, wani daga cikin kuwadu, wato komandojin yaki, wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 26 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya taba shi gwamna daga baya, yayi wani abu da yake ganin kuskure ne, babu wanda ya mai nasiha, ya ce mutane to ba zan iya da ku ba, yayi resigning, ya dawo da ainihin wato takarda cewa ba zai iya wannan aiki ba. Kissa tana cikin littafin Tabaqat ibn Sa'd, da kuma al-Imam Adh-Dhahabi ya bayyana ta a cikin littafin shi Siru A'lami An-Nubala. To wannan bawan Allah suka yi magana da Uwaisu da Haram, sai Uwaisu ya ce ma Haram, salillaha an yusliha qalbaka wa niyyataka, ka roki Allah ya gyara maka zuciyarka da niyyarka, fa inni ma alajtu shay'an alayya ashaddu min salahi qalbi wa niyyati, yace domin ni babu abin da ne kokarin na gyara wanda ya tsananta gare ni fiye da niyyata da zuciyata. Waɗannan abubuwa guda biyu suna da wahalar samun su zama sun miƙewa sampal, in ba mutum ma'asumi ne wanda Allah ya tsare ba. Dan adam a cikin zuciyarsa akwai cututtuka, akwai matsaloli, akwai karkata, akwai ɗabi'u waɗanda suke kawo mishi tangarda kullun yau da gobe. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, sannan haka nan a cikin niyyarka ta ayyuka da kake yi kullun zaka dinga samun tasgaro, zaka dinga samun bujurowa ta matsaloli na riya ko sum'a ko kasala ko nauyin jiki ko yi dan a gani da makamantansu. Waɗannan abubuwan su ne masu wahalar gyara, kuma wannan arwaito shi daga mutane da dama daga cikin magabata, kamar yadda yake daga Sufyanu da makamantansu. Wannan fa a zamanin da kenan jama'a, zamanin musulman farko. Ina mu kuma a yanzu shin muna wa kanmu irin wannan tambaya, muna kokarin gyara niyoyinmu da zukatanmu? Shin kana tambayar kanka me abubuwan da nake dan Allah nake yi kuwa? Kana nuna wa kanka inji tsoron karfa ya zama ba dan Allah nake yi ba, domin wanda duk yayi aikin lahira ba dan Allah ba to yayi asara, domin wanda zai biya ka ya iya biyan ka shine Allah kawai. In ka yi ba dan shi ba, ko ka hada shi da wani wajen yi, Allah baya so. Wancan kuma da kai dan shi ba zai iya biyan ka da komai ba. Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu da ikhlasin. Wa fi muslimin, a cikin sahih Muslim, an Ibn Mas'ud daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud kala, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzon Allah yace, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ansaru, babu wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai da ya zama wannan annabi yana da wasu mataimaka da mabiya a cikin al'ummarsa. Hawariyun su ne wato wanda suke mataimaka, wanda za su yi ta aiki a taya shi isar da saƙon Allah. Wa ansaru da kuma wato masu taimakonsa, waɗanda za su zama suna bin abin da ya ce sau da ƙafa. Yastannuna bi sunnati, wanda za su dinga bin tafarkin wannan annabi. Wa yattabi'una hadayahu, suna bin shari'arsa. Thumma yakhlufu min ba'dihim khulufun, ana nan kuma daga baya sai wasu al'ummomi su maye gurbin waɗancan hawariyuna da ansaru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaquluna ma la yaf'aluna, waɗannan ƴan bayan za su dinga magana babu aiki, sai dai surutu amma babu aiki. Wa yaf'aluna ma la yu'maruna, in sun tashi aikatawa kuma ba abinda shari'a ta ce su aikata za su aikata ba, abinda san ransu yace su aikata shi za su aikata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jahadahum biyadihi fa huwa mu'min, waɗannan irin mutane duk wanda ya gwagwarmaya da su dan ya dawo da su kan tafarki mai kyau, yayi amfani da hannunsa musamman yana da ƙarfin doka da ƙarfin fada aji, shine shugaba, yayi aiki da wannan ƙarfin nashi ya dawo da su kan hanya, to wannan mu'mini ne. Wa man jahadahum bilisanihi, haka nan wanda ya gwagwarmaya da su da harshensa fa huwa mu'min, ma'ana malami ne kenan mai wa'azi mai nasiha wanda zai dinga gaya musu gaskiya yana tsotar da su daga barin aikin banza, fa huwa mu'minin, shi ma mu'mini ne. A cikin hadisin wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'minun, wanda kuma shi ma ya kyamace su ya gwagwarmaya da su a cikin zuciyarsa shi ma mu'mini ne. Wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal, babu wani abu da ya rage ya imani koda gwargwadon kwayar komayya a bayan wannan. Wannan hadisin ɗaya yake ma na shi da hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman, aga shi ma ya lissafa wanda ya ga barna a cikinku ya gyara da hannunsa ko ya gyara da bakinsa ko ya gyara da zuciyarsa gwargwadon iko, wanda duk ya kasa yin haka to bai da imani. Allah ubangiji ya tsare mana imanin. Wannan hadisi da malam ya kawo yana cikin sahih Muslim. Malam ya ci gaba da cewa wa fil Bukhari hadithu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, a cikin sahih Bukhari da Muslim daga hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan, wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna, wanda ba a ce Musa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu ce yayi ba, fa huwa raddun, to wannan aiki nashi amma yin mushi. Wannan hadisi ya daga cikin ɗaya daga cikin tarakun musulunci wanda ake gina ainihin musulunci akan su, da hadisin innamal a'malu binniyati, wanda yake magana akan niyya, da kuma hadisin Numan dan Bashir na innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, da kuma shi wannan man amila amalan laysa alaihi amruna, niyya mai kyau sannan kuma aiki wanda aka ce kai halal sananne da haram sananne ya kabarta, sannan kuma in zaka aikata wani aiki wanda ba a saka ba ka sani in dai ba a saka ba kai to babu lada, Allah subhanahu wataala ba zai baka lada akan abin da bai ce kai ba. Walau kanat albid'atu mustahabba lakanat maqbula, malam yace da a ce bid'a ta kasance mustahabba abin so ce ana shari'a tana so ka aikata ta, lakanat maqbula, to ai da ta zama karbabbiya in kai sai a karba. Wa qad amara bi ashiya'a lam takun ala ahdihi sallallahu alaihi wasallama, haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallama ye umarni da aikata wasu abubuwa waɗanda babu su a zamanin shi, a zamanin shi ba a samu yanayin da za a aikata su ba, aw lam ya'mal biha, ko kuma shi din bai aikata su ba li'adamil hajati ilaiha, saboda babu bukata izuwa gare su. Yana so ne ƙara warware mana cewa in ka ce duk abin da annabi bai yi ba to bid'a ne, to akwai abubuwan da annabi bai yi ba amma kuma su ba bid'a bane saboda ya bada umarni a yi su, abinda ya hana ya yi su dalilin yin su bai tabbata ba a zamaninsa. Malam ya ce li adamin hajati ilaiha, saboda babu bukata izuwa ga yin su, aulin tifa'i shartil fi'li, ko saboda sharadin da za a yi aikin ya koru, babu sharadin da zai sa a yi aikin, wa wujudi mani'ihi, ko kuma sharadin ya faru amma an samu wani abu da ya kawo da sharadin. Mithlu, ina misalin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba za a yi su a nan gaba ko kuma an yi su a baya kuma ba bid'o'i bane. Mithlu qitali ahli ridda, yaƙan waɗanda suka yi ridda, wanda sai na Abubakar ya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai rayu a lokacin da akwai wasu da za a ci musu ahli ridda ba, ballantana ya tursa su zuwa ga yaƙan su. Sai na Abubakar shi ya ga wannan da shi da sauran sahabbai kuma suka yi aikin da ya kamata su yi. Wa qatlil majusi wat turki, da kashe majusawa da turkawa, wato kafirai, waɗanda zamanin sayyidina Umar dan Khattab yayi yaki da Farisa, yayi yaki da kasashen Iraki da Sham, yayi yaki maguzawa, yayi yaki ainihin Kiristoci, yayi yaki da su wayaj da kuma yajuji wa majuj wanda za su zo a ƙarshen duniya din nan. Wato su ma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba, ba shi zai yake su ba. Wal khawarij da khawarija waɗanda sayyidina Ali radiyallahu anhu yayi fama da su, yayi yaki da su a Nahrawan. Wa ka amrihi bi ita'ati umara il jawri da kuma umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na aida'a ga azzaliman shugabanni, yayi bishara a cikin hadisi cewa za a yi shugabanni waɗanda ba sa bin sunna, ba sa yin adalci, suna son kai, suna zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma a musu da'a matuƙa sun tsaye da sallah, was salati khalfahum, kuma yace a bi su sallah. Kaga shi bai samu kanshi a yanayin da za a ce ga irin waɗannan shugabannin shine yake musu da'a ko yake bin su sallah ba. Wa ka shurutu umara ala dhimma, kamar kuma sharuɗan da sayyidina Umar dan Khattab ya kafa akan ahlul dhimma, wato kafirai Yahudawa ko Kiristoci waɗanda ke ƙarshen kulawar dalar musulunci, da an ba su dama su zauna ba a yi musu wani sharaɗi ba, su ci gaba da addininsu. Amma Umar da ya zo, akwai waɗanda ya kafa musu sharuɗa musamman a ƙasashen Falastinu a lokacin, akwai Kiristoci bayan ya yi jihadi an buɗe ƙasashen, ya ce musu to ba za ku dinga bayyana sha'a'ir ɗinku na addini ba, ba za ku dinga kafa mana cross a kan tituna ko a bakin cocinku ko makamantansu ba, ba za ku dinga saka wani sitira wanda yake ɓance ku ku ba. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi irin wannan ba, Umar ne yayi kuma sunna ce. Hakanan wa kana alaihi salam aqarra yahuda khaybara li filahatiha bila jizya, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bar yahudawan khaybara su ci gaba da noma kasashen su ba tare da sun ba da jizya ba, zane su ba da abinda aka yi alkawari da suna wani sashi na mahsulat na ayyukan na wato kayan girbin su, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim. Zamanin sayyidina Umar, sayyidina Abdullahi dan Umar yana da gona a wajen, yaje suka yi kokarin su cutar da shi. Umar ya zo ya khutuba ya ce to daga yanzu na kore ku ma daga garin ku, tashi ku bar garin. Wannan yana cikin Sahih Bukhari, kisa tana nan a cikin Sahih Bukhari. Summa ajlahum Umar, sannan Umar ya fitar da su daga Jazirtul Arab, yace su koma kasar Sham. Wa daraba alaihim aljizya, kuma ya kafa musu jizya. وكذا نزول ابن مريم حكما عدلا فيكسر السريبة ويقتل الخنديرة. هكذا كما داو ور النبي عيسى ام مريم وند من زم الله صلى الله عليه وسلم يبعد لاباري اشكين حديث دكي سكين بخاري دا مسلم شوى سينزل عيسى ابن مريم بينكم حكما عدلا مقسطا. Isa dan Maryamu zai zo su kada kankanunku a matsayin shugaba mai adalci, mai tsaye da gaskiya, zai adalci ya tsaye da gaskiya. Fa yaksuru saliba, kuma ya kakkarye cross, wato irin wannan cross da ake sa hoton shi a jiki a ce wai ga yadda aka tsire shi. Wa yaqtulul khinzira, kuma zai kashe alade. Wa yadul jizyata, kuma zai soke jizya, ba zai karbi jizya ba sai dai ka musulunta ko kuma a hukunta ka. Wa inna ma yaf'alu dhalika bi amri nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, kaga sayyidina Isa alaihi salam zai yi wannan aiki ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga manzon Allah bai yi wannan ba. Shi sa shi kanshi al-Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin shi Tajridu Asma'is Sahaba, kaman kuma haka Ibnu Hajarin a cikin Isaba, sun kawo annabi Isa a cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika ma yaf'aluhu al-mu'minuna fil yawm at-tawil zaman ad-dajjal, hakanan abinda muminai za su aikata na yanayin sallah fil yawm at-tawil a wannan wunin mai tsayi zamanin dajjal, a zamanin dujjal al-masihu dajjal, idan ya zo a ƙarshen duniya za a samu wata rana mai tsayi kamar tsawon da aka faɗa cewa ranar shi ta farko kamar kwana 40, rana ta biyu kamar mako, rana ta uku kamar kaza. To wannan irin tsawon ranar sahabbai sun yi tambaya game da ya za su yi sallah min kaffi kasrati salawati fi qawli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yace uquduru lahu qadara, ku yi mishi kwatanci. Wannan hadisi na cikin Sahih Muslim da Abu Dawuda da Ibn Majah, wanda yana nuni zuwa ga yadda sahabbai suka san muhimmancin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta ba su labari a cikin wannan dogon hadisin, sai suka ce atakfina fihi salatu yawmin, to a wannan tsawon wuni ya rasulullah sallar wuni ita ishe mu sai yace a la bata ishe ku ba balqduru lahu qadra ku danga mushi lissafi daidai gurgudu ma'anan akai sallar asuba sai a lissafa awa nawa ne daga asuba ake yin azhar sai ayi azhar in an yi azhar sai a lissafa daga azhar zuwa la'asar awa nawa ne sai ayi la'asar sai a saki haka za a yi magriba ayi isha a sake yin asuba ayi azhar ayi la'asar ayi magriba ayi isha haka za a yi ta yin waɗannan salloli a cikin wannan tsawon wuni din ma'ana a wannan ranar ba za a yi itibari da fitowa da faduwar rana da zawalin ta ba dan wataƙila kafin ta yi zawali sai an yi wajen kwanaki tsawon awoyin da za a iya samu a kwanaki 20 to ba za a yi ce sallar da za a yi dole sai azhar sai ta yi zawali ba za a kimanta yawan hours dake tsakankanin asuba da azhar sai a yi sallah yawan lokacin dake tsakankanin azhar da la'asar sai a yi sallah haka dai za a yi ta yi har ranar ta kare haka alqadi iyad ya bayyana fasara wannan hadisi a cikin littafin shi na sharhin muslim ikmalul ma'arif ina fata mun gane wannan to kaga wannan irin sallah da za a yi wanda ta saba wa sallar da aka saba yi a wuni ga magari to kaga ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba amma kuma ba za ta zama bid'a ba domin ya bada umarni ya ce ayi wa kadhalika amruhu bil qu'udi fi yawmil fitr fi yawmi al fitna kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa idan aka shiga lokacin fitna to a zauna a gida kar a fita aje a shiga fitna kamar yadda ya bayyana yake cewa idan fitna ta taho al qa'idu khairun min al qa'im wal qa'imu khairun min as sa'i idan da yake zauna a gidan shi yafi alkhairi fiye da wanda yake tsaya kofar gida wanda yake tsaya kofar gida yafi alkhairi fiye da wanda ya tafi je gunda ake fitina wanda ya tafi je kallo yafi alkhairi fiye da wanda shi kuma ya shiga cikin fitina ya sa baki ya yi ruwa ya tsaki wannan hadisi ne tabbatacce a cikin Bukhari da Muslim to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da alzumci gidaje a lokacin fitina walin firadi ila aljibali ko kuma mutum ma ya fidda jikin shi ya zare jikin sa ya koma kan duwatsu fi ghanamihi da shi da ƴan awakin sa ya bar cikin gari idan fitina ta tsananta aw bittikhadi sayfin min khashabin ko kuma kamar yadda yace ayi riko da takobi wanda take ta itace ba ta karfe ba duk waɗannan hadisai ne suka zo akan haka tabbatattu babu bukata a tsawaita bayani akan su wa kullu zalika bihasabil ahwali ala ma dallat alaihi nususu wal umumat duk waɗannan abubuwa bihasabil ahwal za a yi su ne da gwargwadon yanayi da aka samu kai kuma a bisa hasken abin da nassoshi na shari'a suka bayyana daga magarin nassoshi wanda suka yi maganganu a dunkule akai wa min zalika idnuhu fi dukhuli hammamatil a'ajib daga cikin kuma irin waɗannan abubuwa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba ko ba za a kira su bid'a ba akwai izini da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa babu laifi ana iya shiga cikin hammamat wuraren wanka makewayi na al'ajim na waɗanda ba larabawa ba lirrajuli ga namiji bi mi'zarin amma a sa kwarjalle wa mana almar'ata minhu ya hana mace ta shiga illa almaridata wan nufasa sai in mara lafiya ce ko kuma wanda take wato mai jego wannan yana ishara zuwa ga abin da ya faru na samun wani juyin juhalin al'ada su larabawa a ƙasar jazirtul arab a wancan zamani ba sa yin bandaki a cikin gidaje ba sa yin makewayi ko wajen da ake bayan gari ko ake tsuguno a cikin ɗakunan su idan suna da bukata sukan fita ne sahara bayan gari a je ayi to ko kuma a dai wani makewayi wanda ba ginan ne ba ana yi din nan to lokacin da aka zo aka yi futuhat a ƙasashen Iraki da Sham da makamantan su sai aka tarar su kuma suna da al'ada ta gidajen wanka abin da ya kama da gidajen wanka wanda suke kama a ce na kasuwanci commercial wanda wani zai bude wuri ana shiga ana yin bukatu ana biyan sa kudade suna da abinda birka wato kama abinda ake kira da suna swimming pool inda za a tara ruwa mutane su shiga suna kurne ga kuma bandaki wanda mutum zai shiga a keɓance yayi wanka ko ya biya bukatarsa to sai ya zama abinda ya zo a sunna shine babu laifi ana iya shiga waɗannan wurare ayi wanka a biya bukata amma a wurin da yake buɗaɗɗe kamar swimming pool wanda mutane da dama za su shiga suna kallon junansu to bai halasta mutum yayi tsirara zikidir ya shiga ba sai ya saka dan kwarjalle ya rufe al'aurar shi mugallaza sai ya shiga yayi wankan shi babu laifi wannan ga mazaje kenan amma ga mata fa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ga mace ta tafi irin wannan wuraren wanka public ta je ta cire sutarta ta shiga swimming pool ko ta shiga wurin da ake irin wannan kurme a cikin rafi tana yi kowa na kallanta to wannan bai dace ba sunna ta hana ya mace kuma ma ya saba da mutunci da sanin ya kamata abin takeici a wannan zamanin da muke rayuwa ƴan mata da sauran mate ku musamman wanda suke kallon kansu a matsayin wayayu ko ƴan boko ko ƴan birni sun riga sun saba da irin wannan ɗabi'a shiga swimming pool a wuraren bukukuwa ko a hotel hotel inda ake gudanar da wasu tarurruka ko a sa da suke zauna a wani wuri a matsayin masauki ko a cikin gidaje ma inda ake shige da fice a gidaje na ƴan gayu da masu alfarma da manyan mutane to duk wannan bai dace da ƴa mace ba in har sai ta shiga irin wannan to sai a yi mata shi a keɓance a wurin da babu kowa sai ita ko kuma sai mijinta ko kuma sai muharramanta ƴaƴanta ko makamantansu Allah ubangiji ya kyauta tare da cewa wannan abu ya yadu kwarai da gaske fala yuqalu dukhulul hammami bid'atun fama kana fil hijabi hammamu kada wani ya ce tunda dai a kasar Makka da Madina babu irin wannan wuraren wanka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wani in yaje shiga daga baya yayi bid'a kada wani ya faɗi haka wa kadhalika al mata'im wal malabis wad duru war rayyu haka nan kuma al mata'im wato ababan abinci ko wuraren cin abinci wal malabis da suturu wad duru da gidaje war rayyu da kuma koshi a wata nuska kuma wazziyu da cin gayu wato waɗannan abubuwa suma akwai fararrun abubuwa da suka faru na abinci na abin sha na yanayin sutura da yanayin cin kwalliya ko irin gayin da mutane suke waɗanda ba a da su a da ba a san su ba a farkon musulunci kuma hatta bayan farkon musulunci sun ci gaba da caccanzawa lokaci bayan lokaci kamar yadda muke gani misali yanzu a rayuwarmu kusan duk bayan shekara 10 ko kasa da haka sai an samu wani sauyi akan abinci sutura tsarin gine-gine da gidaje tsarin kwalliya da yadda mutane suke shigar su to wannan duka baya cikin bid'o'i yana cikin abin da ya zama afuwa ne an barwa mutane su yi abin da suke ganin ya dace in ka ga dama ka sa sutura iri kaza in ga wanda baka so ka saka ka ga dama ka ci gayu abinda dai ba a so karka zama kazami dan duku nunu wanda zai dinga yin datti ya sabawa mabda'i na tsafta ko ka zama kuma ko ka zama bawan sutura wanda baka da aiki illa sutura ka zama Abdul Khamisa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma wanda yake yana bautawa sutura ta isa Abdul Dinari ta isa Abdul Dirhami ta isa Abdul Khamisa zuwa ƙarshen hadisin da ke cikin sunan ta Abu Dawud kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya hana shine wato wuce maka ida rawa wajen gayu din al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Al-Istiqama ya tattauna sosai akan wannan kabiya ta gayu me ya halasta me bai halasta ba menene ya kamata menene bai kamata ba duk abinda kaga dama ka ci matakai ya halasta kana iya ka ci abinka duk abinda kaga dama ka sha matakai ya halasta daga cikin tayyibatu kana iya ka sha abinka duk irin kwalliyar da kake so kai ma gidanka matakai a ciki babu israfi babu wuce maka ida rawa babu kuma koyi da abin da yake ya saba wa shari'a kai wa gidanka kwalliyar da kaso duk irin cin gayin da kaso ka makala agogo makala zobe makala kaza ka sanya tabarau na ƴan gayu ka sanya hula ko ki sanya sutura na ƴan gayu duka ya halasta abinda bai halasta ba shine bayyana wannan kwalliyar ga ƴa mace ta bayyana ta ga waɗanda ba su halasta ba kamar yadda nasoshi suka tabbatar da kuma sanya abinda ake kira da suna thawbu shuhura waɗannan suna abinda ba su halasta ba qala ta'ala Allah subhanahu wataala yana cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kar ku haramta dadadan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halasta muku wala ta'tadu amma kuma kar ku wuce makadi da rawa ku tsaya iya abinda aka halasta a bisa tsarin da aka halasta a bisa urfin shari'a da abinda ta halasta wa qala kuma Allah yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min kuma Allah subhanahu wataala ya huwace muku abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa gabaki daya dan ku amfana ya huwace muku ku hau jirgi
ku hau sama ya wace muku kuje leken leke-leken ku na bincike a sararin samaniya ya wace muku yawo a bayan ƙasa ku sarrafa ta yadda kuke so ku ɗebe ta ku sarrafa ku yi bulu ku yi yashi ku yi gini ku yi rami ku yi gidan ƙasa ku yi gidan sama ku yi kaza duk abin da kuke so Allah subhanahu wataala ya halasta muku sarrafa ta kuma da ita gona kuma da ita rafi kuma da ita kaza ku yi kaza ku yi kaza ولما عافت نفسه الزكية أكمل أكل الضب يعند رمّن زن الله صلى الله عليه وسلم تكيس أركا كيكي الرئيمي تكيام تشنا من دمو ما حرمه من زن الله صلى الله عليه وسلم بي أمباني دا كياما تتبي آديكي ما دمو يتي حرام بني وأتذر بي ألم يكن بأرض قومه sai ya cire hannun sai ya ce a ba a ci a garin mu ne wanda ya ga zai iya ci ya iya ci amma ni dai ba zan ci ba saboda ban taso naga mutanen garin mu suna ci ba zaka karka haramta abinda saboda dabi'a kane ba ta san shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta wannan ba domin baya cikin al-khaba'ith dayyibi ne amma akwai abinda ba a saba cin shi a garin ku ba ko baka taso kaga al'ummarka suna ci ko suna sanya irin wannan sutura ko suna irin wannan shigar ba to zaka samu kanka abin zai maka nauyi zaka kasa yi to irin wannan babu laifi dan ka ki shi to amma kai ka ki a bisa matakin kai ne ka ki kar ka ce kada wanda yayi amfani da shi ka bar shi a bisa abin da shari'a ta gindaya ta ce ayi kai sai kai ta ce a bari kai sai ka bari amma shari'a bata ce a bari ba kar ka ce a bari shari'a bata ce ayi ba kar ka ce dole sai an yi ka tsaya iya abin da shari'a ta tanadar shine ma'anan wala ta'tiru din la tuharimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu kar ku haramta abubuwa dadada da Allah ya halasta muku wala ta'tadu kuma wajen amfani da halas din kar ku wuce makadi da rawa kar ku zaki kar ku zarme kar ku wuce abin da aka ce wannan yana daga cikin alwasatiyya tsaka tsaki da shari'ar musulunci take imtiyazi da shi musamman abubuwa wanda suka shafi al'adu da dabi'u da halin zamantakewa da cimaka da sutura da sauran abubuwan da dan adam yake da bukata izuwa gare su a rayuwar shi ta yau da kullun shari'a ba ta hana shi abin da zai mora ba kuma ta kuntata mishi akan abin da yake ya halasta قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هكا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا دائرة إرنس ولا نندك نسوشيني لسكنوني إزواغا وسطية سكا سكين شرار مسلنشي دوكما داتشي وتدقوة نزامني دقوة نيني دقوة إرن الأمة دقوة إرن سلو الله سبحانه وتعالى يسا مداتشي الله كما يا سيد مو أكن سنة الله كسريم دق بدعا da kirkiran abubuwa Allah ka sa mu dace da abin da yake shine daidai na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda ƙurewar lokaci zamu dakata anan sai mun hada a darasi na gaba nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.